أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammacin na Laraba wanda ya dace da 30 ko an zo ta nan da wuce inda da wani ganin mata ko kuma dauka 30 ne ko mun ji labari na fada 30 da watan biyu watan safar a wannan shekara ta 2422 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammacin na 23 kenan ga watan biyar shekara ta 2100. babin da zamu tafi yau babin hadanati, wannan kuma shine darasi na 98. babin hadanati wato babin da yake magana dangane da raino, wa ya kamata ya raini yaro, uwa ko uba. wannan shine alhadana da yawa ha'un fatha, ya halatta kuma ala rasulika sai alhadana da yawa ha'un din kasra, ko alhadana ko al-hidana. asalinsa daga kalmar al-hidnu, yake kalmar al-hidnu a larabci wato shine kamar kutsen mutum, daga hanafa zuwa kutsenka daga nan ƙasa. domin galibi akan ce al-hidnu ko al-hidana saboda wanda kake renonsa yana tallafa da kai a mai gefenka. ina fata an fahimta. daga nan Laraba suka sami sunan al-hidana din, an gane. amma a sani an ce da an ce al-hidana shine hifzu man la yastakillu bi amrihi, hifzu man la yastakillu bi amrihi wa tarbiyatuhu wa wiqayatuhu mimma yadurruhu, wato bada kariya da tsaro ga wanda baya iya kiyaye kansa, ga wanda baya iya tsare kansa, a bada kariya da tsaro daga duk abin da aka san zai cutar da shi, abin da zai cutar da shi ta fuskar gangan jikinsa, ko abin da zai cutar da shi ta fuskar hankalinsa. a tsare masa hankalinsa da fitararsa da Ubangiji ya halitta shi a kai, fitararsa Allahumma fi fatarar nasa alaiha la tajidun li khalqillah zalika dinul qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun, a kuma tsare masa gangan jikinsa. an gane ku. an Abdullah bin Amr anna imra'atan qalat ya rasulullah innabni kana batni lahu wi'a'a وصدري له ثقاء وحجري له شواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكح. رواه أحمد وأبو داود وصححه الهيثم. وأنا حديثي عن كلمة عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال الجابري yace anna imra'atan qalat, wata mace ta ce ya rasulullah, ya manzon Allah, innabni kana batni lahu wi'a, dana da na haifa ba ciki na ne ya zanto wurin zamansa. lafazin wi'a yana nufin mazubi kamar bokiti ko wata roba da ake zuba ruwa ko wani abin bukata. to sai ta siffanta cikinta zaman da jariri yake yi din na wata 9 ko ƙasa da haka ko sama da haka a matsayin wani mazubi da aka zuba yara. innabni kana batni lahu wi'a'an, ɗana fa cikina ya zama nan ne mazubinsa, inda aka zuba shi ya daɗe har tsawon lokacin da Allah ya kaddara zai yi kafin a haife shi. wasahi lahu fiqa'a, mamana kuma ya zame masa fiqa'a, wato kamar salka wadda a cikin ta yake shan ruwa ko madara, abin da yake sa a ajiye shi cikin mamana. وحجر له شواء, الحجر وتزيل من كرجي بان انا كن لفظه يا ابن ابي اكيد بدا بكان كرجي وسيدي يجي كلا الحجر على راسي. وحجر له شواء وتن كرجي ما كن يا زمن اللي من زمنك, شواء هو كل ما يحوي الانسان او ما يحوي الشيء ده ابن ده يجي لفظك كو يجي كوي ده كي كو يجي لفظك يجي نجي كنسا شواء اتكن هم كلا راسي. babu abubuwa da nan kina guda uku cikin jami'an nan ne, wurin zamansa, sannan mamanta ya girma sannan kuma ba shi a tallabe da kullum a kirjinta yara wa inna abahu tallaqani kana yanzu kuma ya sake ni wa arada an yanzu a hulin ni kuma yana son ya tsati yaron daga wurina daga sakina kai in zauna da yaron fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah kar da baka gari da yanayin gidansa yake anti ahaqqu bihi ma lam tanki yake kika fi tantantar rike ki matakar da ke aurewa anti ahaqqu bihi yake kika tantantar rike wannan yaro ma lam tanki matakar da ke riga kin yi aure ba abin miji idan miji ya rabu da matarsa kuma a tsakaninsa akwai yaro sarari to wane ne ya tantanta ya rike yaro uwa ko uba uwa da nasu wannan hadisi duk da gina uba dole sai dai ya bar yaro a wajen mahaifiyarsa ya rika ba shi kudin abinci anti a haƙƙo da yake duka su tantanta rike shi malam tanki ne matakar da ke aure ba wannan hadisi imam ahmad da rawaito da abu dawud imam al-hakim ya inganta shi malam ya lamba da kasa yake qala ibn al-qayyim huwa hadithun ihtaja an-nas fihi ila amri ibn sa'id wa lam yajid buddan min al-ihtijaj bihi hina yake hadisi ne wato da mutane suke da bukatuwa zuwa ga amri ibn sa'id wajen wannan hadisi dan ba su da makawa wajen kafa hujja da amrujina da abin an abihi an jaddidi in ba haka ba dan kuma da cikin malaman hadisi suna da ibn hadisi sa wa dalilni an abdullah bin amr bin amr bin al-as kukure ne abdullah bin amr bin sa'id an abihi an jaddidi dan ko wa madar hadisi alayhi duk inda hadisi ya zo fito sai zai koma wajen amr bin sa'id an abihi an jaddidi wa laysa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithun fi kutub al-hadana bitajwid dayru hadha babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna haƙƙin raino yana tsatsuwa akan mahaifiya da zaran ta yi aure ba wani hadisi inda wannan ba wa qad dhahaba ilayhi al-a'immatu al-arba'a malaman cikin nan guda uku su mutsore sun tafi wajen aiki da wannan hadisi wa gairu da waɗansu su cikin malamai wa qawluha fa tarqi fa ta da take da shi kana batni lahu wi'a cikin ya zama masa kamar mabudi ila zuwa karshen dangantaka ibla'an minha wato kamar idla'in minha wato kafa hujja ne daga bangaren ita matar wa tawassul ila ittisasi hadhihi da kuma neman tsamin da zai fita kan ta da wannan yaro cewa wadannan al'amura guda uku duk ya fita kan ta da su sun banda uba tunda ko ita take kan ta da su banda uba a ce ita take kan ta da rike yaro idan an rabu tsakanin uwa da uba ina ba zan bayyana domin a cikin ta aka zuba ba cikin shi uban ba sannan kuma mamman ta yi ba mamman uban ba sannan kuma kullum kuna tallaba da shi ko ko ba kullum yake tallaba da shi ba yanzu ne wani kila cikin kuma wani jariri kila ya zai ko ganin su ma bai ba ya fi cikin ta kuma barka daga wani ko mai koma gida ba har yanzu ita ko tana tun tana tallaba da shi ya yi mata tunduɗi ya yi mata fitsari ya yi mata kafi ya yi mata mai duk dai haka ne a ce ita suke da tuntun ta rike kayan cikin ba ta yi wani yake ta kafa hujja ne da ababai da ke nuna ke kwantar ta da wannan yaro وفي هذا دليل على اعتبار المعاني وتأثيرها في الأحكام ولما نقول دولة بتنتهي وتنتهي شريعة أشياء أنا لوراد مأمونين الأمر في الأحكام وتأثيرها تأثير في مأمونين في الأحكام وإن تبقى تنتهي والحواء لفظ الحواء اسم المكان الذي يحوي شيء في مانه لذلك المنوري ديكم في مأبو أي يظنه ويجمعه جد ونوري ديرفه ونأبو سيطار ونأبو كنا إكي كنا تحواء على رسول أنت وجمع حديثك وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي إنبا فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وانا عزيز كما أن كذب لك أبو هريرة أن الشكال الدائم لك يتأمن امرأة قالت وتم تتاغ تاتي يا رسول الله يا من قال الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني مدنا يبعثه تاتي تانا وتباي مورب وقد نفعني وتقاني من بئر أبي إنبا وقد نفعني ذلك يا رب أريا فارق أنفانينا وزقاني يا تيبور يا سيد أن يكن جي تيبور يا سيد أن من بئر أبي إنبا بغرير أبو إنبا فتسنى أن بطن نفلي جاي كمن تم تفتن كوفر نوري ونبيت مئتان ملاسا تكامل ونبيت جانس فسي جاسك أنا بئر أنفانين بيت جانس ba da bai dogon ruwa sai shi mu da gudun haifin ka da tsaye yanzu ko zan haifin ka ya zo yana so ya tsaki kai ta kudi ta kai kara wajen manzon Allah kenan fa ja azauju fatu bidin ta yazo fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ya hada abuka wa hadhihi ummuk idan kai yawo nan da ga mahajinka wannan kuma ita ce mahajinka fa ko biye da ayi kuma ce ita kana hannun wanda kake so ka zauna da shi cikin fa aka da biye da ayi ne da ya kama hannun mai biye ta ita idan kake so zauna da ita san talaqat bihi sai dai take ta da yaron rawahu ahmad إمام أحمد رويته من حديثه والأربعة آدم على ما حديثه كباو داو داو ترمزي لفاي إبن ماجا وفحاه ترمزي إمام ترمزي كحديثه نفسه تبث حديثه نائم جمتكي لك من ذا الله صلى الله عليه من أريد أعلم دائما بحكة تامتون حديث البايا حديث البايا ما من أردن يالي كرويني وانده وانا أسان ما مضى أرداء أن يالي سبا فوقم على الأقل بيكي هو كنس عن بانيبا كانت هنا بطن في كلا بايا har zuwa shekara biyu uku hudu galibi bai koya kansa amfani mai yawa ba baya iya bayan gida ya tsarki da kansa sai an yi masa to dan yaro yana wannan zangon na rayuwa lokacin da aka rabu da mahaifiyarsa kai tsaye ita ta kasance ta tsarki kayanta amma dan yaro ya tasa ya kai shekaru bakwai zuwa takwas waɗansu ƙananan al'amura yana iya wa kansa zai shiga ban ɗaki da kansa ya gama ya tsarki ya fito ya ci abinci ya wanke hannu kafin ya ci abinci ya wanke hannu ba abin da aka saba masa da yadda mutane ke yi zai iya yi da kansa to idan yaro ya kai wannan matsayin sai aka rabu tsakanin uwa da uba kuma kowa yana son ya riƙe yaro to manzo Allah ce sai a ba da zaɓi sai a ce yaro zaɓi wanda yake so ya kai idan ke wurin babansa zai zauna shi kenan sai ta wurin babansa idan ke wurin mahaifiyarsa zai zauna shi kenan wajen mahaifiyarsa zai zauna ina ba da gubbai da wannan shine hadisin da ake kira hadisin takayyur hadisin da ake bayar da zaɓi ga mutum lokacin da aka sami rabuwa tsakanin uwa da uba kuma aka sami jayayya tsakanin su da juna kan cewa wake da iko riƙe yaro eh ai ban gurin ba a tambaya ta aure ko ba ta aure wannan nan dankali shi ne aka ce an ce a harko biyu na lam dangi amma nan manzo Allah ya tambaya shi ya aure ko ba ta aure ba ta kawo ƙara manzo Allah bai tambaye ta aure ko ba ta aure ba sai kawai sai ya rage zaɓen da yake so zauna wajen ina da zaɓen fahimta kamar da yi wani yi ba yadda ake tsammanin wata masu sa iya yin sakaci don gane tarbiyyar yawo haka ake tsammanin wani namijin na iya yin sakaci don lokacin za a ga wani namijin yana da sakaci sama da namiji akwai lokacin za a ga wata na tattuna da sakaci sama da namiji وقد أقرأ ديجي ديجي أهو تكون وأمراض ابن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وانا هذه ان تنقل لك رافع ابن سنان الله تعالى الدابريك انه اسلم في رافع ابن سنان ياشد مسلم وابت امرأته ان تسلم ما تسكن فيتك مسلمتا قالتك مثلا ديار واتكانوش فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الامة ناهية ثم ان الله يزول مرد ورياله تكيب ولا اتف واقعد السبيع والأب ناهية وبنك ميسي كذور وناعنا وأقعد السبيع بينهما يظن الديانا تكانيسي يتفو جكوري من الجدامة فمال إلى أمه سيادة وتنورها وزمها يتيسا فقال زيما ذا لك اللهم هديه يا الله كسي يبسي فمال إلى أبيه سيدا وتيكوما وزمها يتيسا فأخذه سيمها يتيسي بسيتي أخرجه أبو داود والنسائي إمام أبو داود والنسائي فكروا تيما حديثي والتحاق الهاكم إمام الهيثم يأتي حديثي ليس هيدي قال يا لما داكتا هو من رواية عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع أصف الثوري وابن معين وانا حديثي هنا في رواية عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع وانا يأتي إمام سسوان الثوري بيهوى ابن معين manyan malaman hadisi mun san da'if da hadisin ke mutum ne wanda ba'a izina da riwayar sa, da haka hadisi ne da'if. An fahimta ku? To a gaskiya waɗannan hadisai guda biyu, da na farko da na biyu da muka karanta, malamai sun tattauna akai ƙwarai da gaske wajen mafuskantar kowane hadisi da kuma wato zantuka da suka sha banban. Akwai malaman da suka ɗauki ka'idar hadisin suka ce su in dai yaro yana ƙarami ne za a ɗauki ka'idar anti a haƙƙa bihi malan taifi daga nan har girmansa, da zaran mahaifiyarsa ta yi aure to haƙƙi ya komo wajen uba kenan. Amma idan yaro ya zanto mai mahaifiyar ya kai sunnat tammi zai iya bambanta abu mai amfani da mara amfani, kamar da muka ce waɗansu ƙananan ayyuka zai iya kansa, to a lokacin nan sai a yi tasayyuri a ba yaron zaɓi cewa kuke so ka zauna wajensa. Idan yake yana so ne ya zauna wajen mahaifiyarsa to shi kenan sai ya tafi wajensa. In yake yana so ne ya zauna wajen mahaifiyarsa sai ya tafi wajensa. Wannan shi ne abin da galibin almuhaddisin suka tafi a kai. Imam Ahmad bin Hanbal ma akan wannan ka'idar yake. Amma waɗansu daga cikin malamai sukan bambance su ce idan yaro namiji ne ya fi cancanta uba ya riƙe, idan yarinya mace ce ya fi cancanta uwa ta riƙe. Waɗansu kuma suka askata suka ce ya kamata ya mace tana hannun uba yana hannun uwa, amma dukkan wannan babu wani dalili a kan su don dukkan su ijtihadat. Amma Imam Ibn Qayyim da ke Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da waɗansu daga cikin manyan malamai fuqaha sukan ce abinda ake kallo ma huwa al-aslu lil waladi, menene abin da zai fi dacewa ga wannan yaro. To wannan yaro zai fi samun tarbiyya da kula a wajen uba to sai a baiwa uba. Shin zai fi samun kula da tarbiyya a wajen uwa to sai a baiwa uwa. Idan da uwa da uba na fashin su ɗaya ta fuskar tsaya da ilimi da tarbiyya da sanin ya kamata, to nan ne za a aiki da hadisin tafayiri a ce ba wanda ya ga dama. Amma matukar an san ga wanda ya fi tantanta ba maganar bayar da zaɓi. Ina fatan kun fahimta. Da waɗancan mutane na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uwar da uban kowanne yana da tarbiyya ta addini a mataki iri ɗaya, da haka sai manzon Allah zai yi yaro zaɓi ya zaɓi wanda ya ga dama. An fahimta ku? Da haka suka ce matukar yaro wato ainihin ya kai sunnat tamyiz kuma ya kasance iyayensa sun sa wato matakin su ɗaya ta fuskar sanin ya kamata da ilimi da daɗawa gwargwadon abin da ya bayyana a zahiri, siffofin da ake fifita wani akan wani mun kasa don fifita ɗaya akan ɗaya, to anan sai a gaba yaro zaɓi duk wanda yaro ya zaɓa shi kenan, in ya zaɓi uwa shi kenan, in ya zaɓi uba shi kenan. Amma matuƙar mu da gano san cewa uba mana garki ne sama da mahaifiya ya tofa da kashi 60 cikin 100 ita tana ɗauke da kashi 40 ko kashi 70 tana ɗauke da 30 kai tsaye za mu bayar da shi wajen uba ne. Ko kuma idan ya bayyana gare ni wato ainihin uwa ce tafi wato sanin ya kamata sama da uba to sai a gaba uwa kenan. Kuma a nan gurin uba kuma dole ya zama dole shi da kawo wa yaron kuɗin abinci don yaron sa ne shi zai kenan. Ina ba ta amfani ta. Kun bai zama mutum don da ka'idar kenan, amma suka ce to idan ɗan ƙanƙani ne wanda yake son mamansa uwar ya kasance ba musulma ba da ke lokacin da za a ga yadda zaɓi ba. To a nan za a ƙwace a bai wa musulma? Waɗansu na da suka ce a ƙwace a bai da shi wurin wata musulma ta rere. Don saboda ne kada wato ta yi tasiri game da canzawa yaro a ƙida da waɗansu malaman suka ce ai da ke lokacin da ya san imani ko kafirci ba wannan haure ne kamar yadda aka ce a shayar da yaro zai iya wata ƙida ne a yau ba zai wata ƙida na ya talaka tawjihat bai kai lokacin da zai karɓi koyarwa ko wani saƙo da za a isar masa ba. Don haka matuƙar ana shayar da shi ne a wannan lokacin ko da mahaifiyarsa ba musulma ba ce ita tafi tantanta. To amma da zaran ya kai lokacin da zai iya karɓan koyarwa to a wannan lokacin sai a kwace shi daga wajenka a mayar da shi inda zai samu tarbiyya ta addini ta gaske. Wato ita kullum tarbiyya abin da za ku lura abin da ake bukata wajen raino ba fa kawai abinci da wurin kwana ba. Abinci da wurin kwana saboda daga cikin ababen masu matuƙar muhimmanci don su za su taimaka wajen yaro ya zanto ya zama cikin ƙoshin lafiya koyo. Ya danganci wani irin abinci yake ci, ya danganci kuma wani irin wurin kwana ya samu. In lokacin zafi ne ya dace ya sami iska wadatacce, in lokacin sanyi ne kuma ya dace da wurin da zai kare shi daga sanyi ɗin. Wannan abu ne wanda ake matuƙar buƙatar sa sosai da sosai. To abin da ya fi wannan ko buƙatuwa shi ne abin da ya shafi hankalinsa da kuma fitararsa. Waɗansu malaman na saƙa ya fi hankali gaba ɗaya su yi juriya, amma akwai wani tsakanin hankali da fitara. Shi hankalinsa ta yadda ba za a ƙyale yaro ko da wasa ya yi amfani da wani abu na kayan maye ba. Ku ta gane idan uwa tana busa tabar sigari ko kuma an san tana shaye-shaye misali ko uba yana busa tabar sigari ko yana shaye-shaye duk wannan zai iya tasiri yaron yayi ya koya wannan kuma na iya cutar da lafiyar jikinsa kuma yake cutar da hankalinsa ina fata an fahimta kaga wannan na rusa hankali ne domin duk abin da ke kayan baya ne lalata hankali yake yi fitara kuma abin da yake lalata fitara shine rashin tarbiya ta addini idan uwa ba ta sallah ba ta azumi ba ta karatun alqur'ani ba ta da hali na dabi ba ta damu da zikiri ba sai zage-zage da hayaniya ba a jinta da kasar ɗin karatun alqur'ani ko na tafsiri ko na wa'azi sai kasar ɗin ɗan asalin lai sai kasar ɗin sa'adu gori sai kasar ɗin wani tafiyanci wani duk dai ka ɗauka ɗaura ya ce ko na gida ko na waje to kaga wannan ba za la ta hasibu ala salamati fitratul walad ba za ta iya tsare fitra ɗin yaro ɗin ba fitra ɗin shine abin da Allah ya halicce shi akai ko kuma ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Abu Hurairah manzo Allah ya cewa ma min mawjudin illa huwa yudabu ala fitra ba wani jaridi fa cikin halitta ne akan fitra sai an haife shi akan fitra to wannan fitra din shine tsari da Allah ya halitta yaro akai wanda inda za a kyale shi bai ji jabi da bai ji jabi ba zai musulunci ne kai amma yake faruwa fa abrahu yuhayyidanhi ay masranihi ay majtani iyaye ne ke mayar da shi ya zanto da yahudi ko su mayar da shi ya zanto da nasare ko su mayar da shi ya zanto da majusi abin da yake nufi da iyaye anan filzalik in ba haka ba wanda ba mahaifi ba mai yaro shi ma yana ɗaukar makwafin yaro uwa kenan ko uba wajen mayar da yaron da nasare ko da yahudi ko kaza kama sun tajil bahimatu bahimatan jama'a fa hal tuhissuna fiha min bada'a manzo Allah ya buga misali ce yadda ake haihuwan jaririn tsinkiya da cikakkiyar halittarta babu tsauran hannu babu tsauran kunne ba ka za yake kamar haka yaro ke zuwa akan fitra cikakkiya na zabi wurin yake ikirar wani cikin fitra ta lahi da fi fataran nasa alaiha la ta bidin da sauƙin ba zalika dinin sanyi walakin da aksaran nasi la ya lamu ina ba don bayanta ita ga mai tarbiyya mai ake so ya kula kenan na yaro a duk rana guda uku abu na farko abin da ya shafi dangin jikinsa abu na biyu abin da ya shafi hankalinsa abu na uku abin da ya shafi fitrarsa yayin da duk aka samu mutum zai kawo zai kiyaye wa yaro ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ko dukansu ba to bai cancanci yaro mai tarbiyya ba bai cancanci abin yaro a wajen ba haka za a bari yaro wajen mahaifiya don jin tsoron kar ta lahantar da shi an gane ku ko kuma ta kyale ce cutukan abin da rashin hankalinsa zai sa ba za ta gane zai cutu ba bara da gane cewa zai ci to don haka dole a lura da wannan al'amura guda uku don su ne abin da dan adam zai tashi a cikin hali ne dai wa alaikum salam Allah kuma ta bayani da nake baka an sani domin a cikin bayani mun ce ko da iyayen gaba ɗaya musulmai ne amma ɗaya da mummunan hali ne ɗaya ko mai kyakkyawan hali ya fi tantan tare ke to da lantana kuma na ana magana wannan shi uba ya musulunta uwa daga musulunta ba a bar su riƙe yara duka ai muna magana ko da malaman da suka ce a bari ta riƙe yaro an ce ta bar su ne a wani lokaci eh ok idan ya mutu ne to a nan gudun abin da ya kamata al'ummar musulmi su karbi yara al'ummar musulmi su karbi yara don manzo Allah ya ce al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'adu dhimmatuhum adnahum wa hum yadun ala mawqi'ihim wilayar musulmi ko da lokaci za ta zanto karkashin musulmi ne amma ba a son yi musulmi ya zanto yana karkashin wilayar kafiri dan Allah ta wala yi jami'in lahabar kafirin na alamun mu'minina sabila idan mutum ya zo ya zauna a cikin mai musulunta matarsa ba ta musulunta ba suna da ƴaƴa sai Allah ya karɓi rayuwar mutumin matarsa ta tafi da ƴaƴan can ƙauyen wanda kawai ba za mu aminci cewa yaran za su yi addini ba to a nan gurin ana da dama a karɓi yara da su ji a nan gurin kuma nan gurin yana mata magana yadda abin yake a musulunci yanzu kuma tun da mu ɗan Najeriya ne kuma kafin ita kuma dokar ƙasa kuma da nata daban amma dai mutum ya gina kuma ta ƴaƴa shi ne abin da ya dace hadu karka ta zuwa cikin kare su ina ba dawo ban da aka dan wannan shi ne abin da ne sa yaron ya kasance ya tashi cikin addini malakul sa eh ban da ai na yin da ina wannan littafin da nuna da wannan na faɗa muku baki a ina inda ta tsara halal albani a nan da a ina ya ba da reference inda albani in nan da to wallahi amma dai ya ta sanin yana hadisi ne da yake gaskiya ni wannan zan da yake ya ce da albani da suwaye suke ta hadisi wannan wallahi bai yi da su ba yan kasuwa ne kawai suka buga dan samu kuɗi وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وعن البراء بن عازب أن تأتمد البراء بن عازب الذي قال الدادري يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن لمن زغن الله تراد عمسن الله قال تبتها بريد يا لنجدن فا qada fi binati hamza bi salatiha ya hukuntar da kar gidan hamza ibn abdul muttalib a bayar da ita da salarta salarta ita ce ya ko kanwar mahaifiyarta sala ita ce yar uwar mahaifiya ya ko kanwarta wa qala da ya zartar da wannan hukunci kuma yace al khalatu bi manzilatil ummi wato ita khala yar uwar mahaifiya bi manzilatil ummi tana matsayin mahaifiya wajen karɓar rainon yaro kina da dan bayanta wannan hadisi a farjahu bukhari imam bukhari ya rawaito abinda wannan hadisi ke nuna wa wato idan mahaifiya ba ta nan ba ta da rai da ta kuma ta bar ƴarta da rai a nan gurin ku ba na jin yana da haƙƙi na cewa wannan yarinyar ƴarta ce ya karɓa rai da kuma kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta tana nan da rai ita ma tana da haƙƙin cewa wannan yar ya yake ta ko ta kanwar to a nan gurin haƙƙin wannan yar uwar mahaifiya ya kuma uba karfi wajen karɓar rai ina ba da mutum ya duniya duniya ce alkhalatu bi manzilatil ummi shi ne imamu tsarkani yake cewa tun da an ce alkhala bi manzilatil ummi ita yar mahaifiya ko kanwar ta daidai take da mahaifiya yace ai ba abin da duk abin da mahaifiya ya kamata ta sani in suna tare da uba cewa ita ce take da haƙƙin riƙe yaro an ta haƙƙin mimalan san ki to ita na sala tana da wannan matsayi ina ba da gudun fahimta ma'ana kanwar mahaifi har a kanwar mahaifiya ta fi uba ƙarfin haƙƙi wajen riƙe ne wajen riƙe yaro jariri ka ga wannan abu ne wanda ke gaskiya ya saba tunani da dama daga cikin don yanzu misali a ce mutum yana tare da matarsa ta aihu ya kuma ta zata rasu ga yarinya kanwar mahaifiya ta yi ce a ba ta ita za ta rike ko kuma a yarinya nan ko da ta kai yaye amma ba ta girma ba kanwar mahaifiya ta yi ce a ba ta za ta rike yanzu wani uban zai nasa wale ta kuma ita ai ba ta rasu ce ba da ne yake shi kanwar ta ce uban ta fi kanwar mahaifiya na ne karfi amma ga sunan da Allah ce alkhalatu bi manzilatil ummi alkhalatu di manzilatul ummi wannan yayi namba da kasa yace akhraj al-bukhari fi amratul qada min kitab al-maghazi imam al-bukhari ya rawaito hadisi cikin bayanin amratul qada umrar da manzon Allah ya yi kitab al-maghazi a cikin kitab al-maghazi cikin sahih al-bukhari kale fi kharaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gama umrar sa kenan a makka ya fita zai bar makka fa tabi'athu bintu hamza tunadi sai ɗaya daga cikin ƴaƴan Hamza ibn Abdul Muttalib yana da ƴaƴa mace kun san dai an yi sayyidu shuhada wanda ya shahada a Uhud sai ƴarta ta biyo manzon Allah tunadi tana kiran sa tana cewa ya ammu ya ammu ya ammu wato ya bappa na ya bappa na ya bappa na tana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tanawalaha Ali sai Ali bin Abi Talib ya kama wannan yarinya fa akhadha bi yadiha ya rike hannunta wa kana li fatima yake da matarsa fatima dunaki binatu andiki rike yar babbanki ma'ana Ali yana nufin ya dauke ne da wannan yarinya kenan yar gidan Hamza kun gane hannuniha ya dauke ta in ja Ali ya fada ma Fatima fa ktasama aliyu wa akuhu sai Ali da dan uwansa suka yi rikici wani dan uwan nasu Ja'far wato Ja'far kenan ibn Abi Talib wa Zaid ibn Haritha da Zaid ibn Haritha shi ha dangane da wannan yarinya fa qala Ali yace ana akastuha hiya ibnatu ammi ni na rike ta ni zan karbi rainanta domin yar basta na kai kuma ta da cewa Abu Talib da Hamza wa da kani dan haka yar da Hamza wato ainihin ya haifa kamar Ali yana gani ya tafi ko kan wata dan yar basta ta da haka sai yake nuna tunda yana dangantaka da ita wajen kudaci ya fi tantance yayi ne yake to kuma ayin nan ne shi wannan dan fitan Ja'far ne shi ma Ja'far dan gidan Abu Talib yadda Ali dan gidan Abu Talib ne Ja'far ba dan gidan Abu Talib wa qala Ja'far kuma sai ce hiya ibnatu ammi ne ma aiki gidan babba na ta idan wannan ce wa khalati tahtaha amma kanwar mahaifiyarta tana karkashin na ina aurenta saboda haka sai mu da bangare na dangantaka bangare din na dangantaka wa qala Zaid ibn Haritha kuma sai ce bintu akhi ya san uwana to shi kuma Zaid ibn Haritha mai hada shi da Hamza da zai ce dan uwansa bintu akhi yace ƴar san uwana ce to shi ne suka ce manzon Allah mai hada shi dangantaka yace kai Ja'far ai kai Hamza ma hada ka dangantaka da Zaid ibn Haritha amma ba Zaid ibn Haritha ai da bayin gidan manzon Allah bane ya fara bayanta to sai suka rusa rigima kowa na ganin shi zai rike ta shi Zaid ibn Haritha yana takamar dangantakar da manzon Allah ya tsalla tsakanin shi da Hamza ibn Abdul Muttalib Ali ibn Abi Talib ne ganin irbabtar ta Ja'far ibn Abi Talib ne ganin irbabtar ta sannan kuma kalmar mahaifiyarta ko ƴar uwar mahaifiyarta tana karkashin ta yana aurenta ita ce Asma bint Umayyah to me zai faru fa qada biha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li khalatiha Asma imra'at Ja'far sai manzon Allah ya zartar da cewa a kai da wani ƴar uwarta a ƴar uwar mahaifiyarta ita ce Asma bint Umayyah wato matar Ja'far ibn Abi Talib to shi da aka ce a nan gurin yawa da su da uku bai ba mu hudu ka ba domin ka'idar da za ka dauka da ya ba ta sai ce mai alkalatu bi manzilatil ummi ma'ana yanzu ya aka ba ƴar uwar mahaifiyarta ba ta da mun ba yawa domin ko da ba auren Ja'far din take ba ko ba wai shi za a ba ina ba da gubanta dan da ya bayar sai ya furta wancan hadisi yake alkalatu bi manzilatil ummi da haka ga wanda ya kamata a ba dukkan ku kujantar da abuwa kuma to kaga a cikin a nan gurin wato da Ja'far ibn Abi Talib da Ali ibn Abi Talib dukkan su dangin uba ne kuma ba su mazaje amma duk da haka ba a ba su ƴar sun rike ba saboda uwa kanwar uwa ko uwa ta fi su karfi sai manzon Allah ya ba ta ita ba su zama wani zamani ba amma sai ce a kai mata alkalatu bi manzilatil ummi dukkan su ya lallace su yace amma kai Ali ibn Abi Talib anta minni wa ana minka yace kai kuma Ja'far asbahata khalqi wa khuluqi yace kai kuma Zaid ibn Haritha anta aquna wa maulana ko wanne manzo Allah ya fada masa kalmar da ta lallace yace kai Ja'far ibn Abi Talib kai wani bangare ne mulki ne mai bangare ne mulki ka anta minni wa ana minka yace kai kuma Ja'far asbahata khalqi wa khuluqi da wanda ya kana da halitta ta dabi'u na irin ka kai kamar da ni ta fuskar halitta kai kamar da ni ta fuskar dabi'u yace to kai kuma Zaid ibn Haritha anta aquna wa maulana dan uwan mu ne kuma bawan mu ne da muka yantar muka ba shi yanci inda kuma zan Allah ba shi yanci yana da rawar mutum bane ko ne ya tabbata wannan kalmar amma yarinya dai ba za a ba ku ba amma dai shi kuma ne ya ta gore mai da alqalatu bi manzilatil ummi wa alaikum assalam yake a tawakkal na hadisan da wannan kalmomin kadai kila ba za mu iya gane wa kafin Allah ba amma ko da ga wannan kalmomin mun san dama duk wanda ke cikin kalmar Allah sai ka ayati amma idan muka lura da gurin wannan dinda anta min diwa ana mink da asbahata khalqi wa khuluqi da anta kuma mawlana dole ne zan yarda an ta kuna Maulana ita ce take. Yanzu ta fara a tsakanin jumlolin tsakanin wasu da wasu tsakanin an ta mulki wa anabin da kuma a shiga ta falsi wa kulu a nagarin ƙoshe ta bi. A gaskiya kalmar an ta mulki wa anabin ta da ƙarfi domin a shiga ta falsi wa kulu da wanda aka ce ya yi kama da wani. Ya mai da kiyanin yanzu cewa Ja'far ya yi kaza da manzon Allah sai mai da shi daidai wa daida ka iya samun kaza da wani idan ka samu wani bangare na siffar ta koda ta so goma ne cikin ɗari shi yana da zai tana da goma za a ce ta yi kaza da shi ina ba za a bayyana amma tabbata mu gina bisali a yafi talala idan an kwatanta da duka sauran. Saboda waɗansu dalilan da waɗansu hadisan daban dama da suke nuna falalarsa an fahimta ko musamman hadisin al-Asad Mubashara bil Janna wanda Ali ibn Abi Talib yana cikin mutum goma da aka yi wa bishara da gidan aljanna sannan da hadisin yajin kaibar da manzon Allah ke cewa la'ud yannar rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullaha wa rasuluhu gobanan bayar da tutar yaki ga wani mutum da Allah da manzonsa ke so shi ma yana son Allah da manzonsa aka wayi dalilin sahabbai suka yi tunzo da safe. Ko yana fatan a baki wannan tuta ba don kan shugabanci ba sai don yi dace da falalar annabi na zuwa da ya san wani da wajen ba annabi ya kai kallasa a bai duba duba ce aina abin gina bi talib da ayi na tambaya da lafiya yana fama da ciwon da ya zo da shugaba cikin sa a duk wannan nan na falalar annabi gina bi talib an gane su sannan manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da Umar ok wancan usman ne ba aliban ba sallan usman da hassan ce a ta kai kuma kowanne yana da babi a cikin sahih bukhari da zan bukhari masa babi babin fada'il ko mala'ika matsayin abubakar matsayin umar matsayin usman matsayin allah da kuma matsayin kowanne wato kuna nan wurin yadda jerin yake waɗannan guda uku su ne suke da haƙƙin riƙe yaro duka da cewa wanda ya fi sannan wani sannan wani wanda ya fi kowa haƙƙin riƙe yaro shine wa kowa daga nan sai wa sai ƴar uwarsa yadda ko ƙannarsa daga nan sai wa sai uba idan aka rufe sannan guda uku duk sauran dangi kansu ɗaya sai mu duba kowa mu zo ya fi saka wa ya fi tsoron Allah wa aka fi ganin zai rage amana kawai a bashi amma kawai ne zai ci ya fi kusanci an fahimta ku a iya ɗauka daga mafi kusanci a kai zuwa ganin sauki wanda ya fi shi nesa misali ba waɗannan daga guda uku yaro ga shi an rasa wa zai ana tunanin wa zai rike shi kanan uba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da uba ya zo ce gani kanan uba wanda suke uba ɗaya ne kawai da uba ya zo ce gani sai muka duba mana ga wanda ya fi nagarta shi ne kanan uba da suke uba ɗaya sai ne wannan ba zai zo da ke ni da muke uba ɗaya da uba ai ni na fi cancanta ba ya da wannan damar. Dan hadisi da yake komai a kansa da ya yi inda wani ya so da manzon Allah ya gara amma tabbas uwa ce tafi sannan kanar uwa ko yata sannan kuma uba sannan kuma sauran duk wanda ba ya cikin waɗannan to yana cikin sauran kansa ba ya ba wanda ya kuɓuli ke wa akhrajahu ahmad min hadithi ali radiyallahu anhu fa qala al-jariyatu inda khalatiha wa anna al-khalata walida haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi ta hanyar hadisin ali bin abi talib Allah ya kare da gare shi fa qala yati wal jariyatu inda khalatiha ita yarinya karama ana ba da wurin khalata ta ne kauwar mahaifiya ko yatta wa annal khala walida ita ko kauwar mahaifiya ko yatta ana kirga ta kamar ita ce ma mahaifiya ta wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري وأن حديثي أنك أرجع أبو هريرة الله تقال الداء قريب من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذا تيد جسد يوسف لأنه هدما يكاون سعبين تنسى أنا سوى خادم كما تكون منه yaron gida da yake maka aiki ko wajen dafa abinci ko wani abu ana kiransa khadim in mutum ma khadim idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi sayanku idan kadimin sa ya kawo masa abinci fa illam yajlisu ma'ahu illa bi zalal da shi tare da shi tun da fal yulawin hulukuma san aulukuma sayni to dan dika masa loma dai ko din shi ma dan dana wannan ne mun tabbata fadan haka kuma da ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayi da Allah ya sa karkashin ku yan uwanku ne a musulmi dukkan wanda dan uwan sa yake karkashin ka to ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya ba shi abinci daga irin abin da yake sha ya yi masa sutura irin suturar da ya yi kar ya dora masa aiki sai wanda zai iya in ya dora masa aikin da ba zai iya ba to ya taimaka masa cewa ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya yi masa tumaki irin wanda yake yi kar ya dora masa aiki sai wanda zai iya karkashin wancan hadisi sai a fahimci kamar lallai duk abin da ka ci wanda yake mai girman daraja a gidanka shine abin da za ka ciyar da yaranka baya ko mai maka hidima a cikinka. To amma wannan hadisin kuma sai nuna ɗaya daga cikinku idan yaranka ya kawo masa abinci in dai ba zai zauna tare da shi ba to ya dan miƙa masa lauma ɗaya ko biyu wato kenan sai yake fassara wancan hadisin. A cikinan in ka bambanta tsakanin tukunyarka a matsayinka na mai gida da tukunyar sauran yaran gida to wannan makan mai kima din da kake ganin ba za ka iya tarayya da su ku ci ko ku duka ba to ka dan san musu wani abu dan ba su alhakin ganin ido a dan ba su alhakin ganin ido an za a zuwa da kuma dan suka ji su kuma sun gudu su suka ko masana mai suka da kuma wani barka jinka da kuskus da waye da wane ne da wane ne to ka ce duka yaran gidanka sai an yi wannan kila ba ta da halin zaka wannan kuma kana son ka dan tsana tun da ka samu wannan kuma ka gode wa Allah kuma wannan Allah ce idan Allah ya duba baya ni'ima yana son ya ga alamun ni'ima din a jikin baya an gane ku ubangiji da Allah ya ba ka ni'ima ko ta dukiya ko ta mai alƙa a ga alamun haka a cikin miyar gidanka a cikin sarar jikinka a cikin menene bangare da na godiya ga Allah wanda ba ne ba ta rabbika hadu to in kace za ka kike da kuma yaran gidan da yawa duk ba za ka iya ba to shikenan bayan an yi maka tukunya ta dinku ga ka su wanda za ka yi su koci to a taka sai ka dan san muku alhakin ganin ido to kina bin wannan hadisin ke ne wato kenan wannan hadisin sai yake fassara wancan cewa da wancan hadisin yake ku ciyar da su daga abin da kuka ci ku yi musu tufafi daga abin da kuka yi tufafi abin da yake nufi mutlaqal musharaka ko ya yi tarayya da kai cikin wannan abin ba wai sai kun yi raba daidai kai da su ba amma dai su yi tarayya sun ma sun samu wannan abin ina fatan kun fahimta. Muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan da Bukhari lafazin da ke nan ina sai da Bukhari wato kaga a nan gurin an kawo hadisin da yake magana kan bawa wajen raino don saboda shi ma bawa renon sa ake irin yadda ake lenawa yawo domin shi ma bawa matsalolin irada baya da irada sai abinda uban gidansa ya kallafa masa shi yasa aka hada shi da babin yara da auri guda. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في جنة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي هبطتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. وانا ديسي أنكر قوة عبد الله بن عمر الله سكاري الزاد ريسي daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace uzibat imra'atun fi jirra za a yi wata mata azaba a sanadiyar canwa fi jirra fi dinnan bimana bi sabbi jirra fi ke sababiyya tana matsayin ba a sababiyya uzibat fi limadini amma yana nufin za a yi mata azaba nan gaba duk da cewa fa'itiya dilala fa'itiya dilala fa'itiya dalala to haka wannan khatat mutallafu khani ka iya cewa fashas, ka iya cewa khishas, ka iya cewa kushas. Daga ƙa'idar Larabci idan abu ya kasance yana ɗaukan fataha da kasra da damma a lokaci guda ya halatta kai masa fataha ya halatta kai masa kasra da damma wato ka iya mantan ko wannan wanne ya kamata ka fara gabatarwa fataha daga fataha sannan ne sannan kasra daga nan gudun sai damma domin fataha ta fi sauki ita kuma ƙa'idar harshen Larabci na tafiya ne kan abin da ya fi sauki mai biyu mafi sun sauki shi ne kasra shine take ce khitaj me duk wata shine damma na karshe dan ya tuno ne annaha fatila damma kuna da nauyin fada a baka ku kada sa ya fito ki khin nabi masa amma ku kuna ka fika ya fara gudanta تأكل من خشاك الأرض وبتكالك فاجي تأكل كنانا الخشاك كين كنانا هلكي كمر قالك كمر سكوا بي لدك دين أبن بيكا وانا إيسي جامتين أبن فأبن برمي جمالا إدنك طوري دبا إدنك ودولا نتكاو متى أبن فأقول من دبا كنا سكين دبا وجن دائتي تي كمر لاغو كما يجيد أواكي لسانه لاغما دكاجيد زابين ko ko ba ka cikin dabbobin da ake ci ko da kare ka daure a gidanka ka hana ki tafiya wani wuri don yi maka aiki ko yi maka gadi a gida ko gona to dole ka baki abinci in baka baki abinci ba kai haramu dan da wata daure kanwa ta sa baka baki abinci ba har ka mutu aka tura ki da ita wuta a ranar tashi kiyama idan Allah ya danya gunto kan wa tana da wannan matsayin cikin addini ina ga wanda ya halaka bil adama da ranka kai dai tun da karbi bane ba lafi ma karbi bane wannan shine dai karshen wannan hadisi abinda muke faɗa game da dai Allah subhanahu wa ta'ala wannan muke kuskure kuma bani ta Allah ta zama naga zamu takaita nan ko saboda babin gaba yana da dan tsawo sannan kuma kamar babi ne mai zaman kansa baya da alaka ko ta kusa da wannan kitabul jinayat wani sabuwar tattace daban tun daga cikin muna dan da fara shari'a musulunci ga garantan babin ya dace kore da gaskiya abubuwan laifi wanda kisasi ke biyo bayan su insha Allah lokaci na gaba zamu tafi wallahi kira sallah ku dubu game da me marayu suna da ta'awar wannan abin a abinda ake bukata idan mutum ka dauki yaro maraya zaka rike ko dukkan wani wanda yake karkashin ka zaka rike shi zaka rike ne kan ka'idar bil ma'ruf wannan ma'ruf din shine daidai karfin ka dare abu da kallafa maka wani abin da ya karfin ka yanzu misali wani daidai karfin ka zai iya cin abinci a mataki na shinkafa ko kuskus ko da babu nama ko kuma in za a yi naman miya din kila yanka ɗaya ne kowa za a raba a baki da shi wata rana ka samu wadata sai ka ɗauko kaji gidanka dan kai maka dandana irin yadda na faɗa ba to wannan fa baki ne wannan al-ma'ruf din ba da aka ce kowanne bawa sai ka tayar da shi da kai za su sai da aka ce amma tun da sun gane sai kai me sai ka samu inda magana take ke amma abin da ke shi ne tsaka tsakiyar karfin ka to wannan lalle ne ke mutu shine bil ma'ruf assalamu alaikum wa rahmatullah malam bayan yaro ma ke ta sa ɗauki ne ran tsaronta ko ƙanwarta to akwai yawan shekarun da zai yi da ita ta dawo da shi ga mahaifinsa ko in ta ɗauka shi kenan ya tafi wato ƙa'ida shi ne dai wannan malam tanki yana nan yana aiki tun daga lokacin da yake ƙarami har iya girmansa dai malam tanki ita tafi cancanta tsawon uwa ce ko ƙanwarta da zalan ta ya aure to shine aka ce anan cancantar ta ta faɗi ya iya dawowa wajen uba amma idan mijin da su je wurinsa ya ce ya yadda ta riƙe ya ba ta izini ta riƙe wannan ɗin da ta ɗauko nata to hannun cancanta tana hannunta sama da kowa uwa ɗin ce ko ƙanwarta
assalamu alaikum
saboda abin da ya sa shi lokacin da ba ta da miji ɗin kun rabu da uban ba ta da miji a wannan lokacin ko kuma duk lokacin ta da yaron lokacin da ta yake yin aure na biyu sai aikin ta ya zama kafi biyu ga bangaren yaro ga bangaren wa miji abubuwan da mijin nan ke bukata akwai abin da dole ita ce za ta yi ba wanda zai wakilce ta amma abubuwan da za ta yi wa yaro kuma akwai wanda zai iya wakilta ta shi ne uba to shi yasa sai manzo Allah ce malam tanki anan gurin tunda ka zahamat al-mas'alatani wato al-mas'uliyatani mas'ala guda biyu da suka tsakaro da juna mas'uliyatul zawj wanda shine hukumin mu'asara da mas'uliyatul walad shine tarbiyya to anan gurin sai aka fifita wannan hidima da kula da zata yi da mijinta sama da abin da zata yi wa danta saboda abin da zata yi wa mijinta ba mai wakilta ta a wajen sai ita amma abin da zata yi wa yaro ko wani na iya wakilta ta musamman tun daga wani mai rana yana nan banda shi ne uba amma idan miji tunda shine sahibul haqq miji na biyu din yana da haƙƙi na taimaka masa wannan hidimar kuma ya san lallai in ta zo da yaro gidansa wanda ba ɗansa ba ɗaya biyu uku wata rana dole ta kula da su sai yake ya yi duk da haka ta zo da su ko har yanzu haƙƙin ta ranar ta rike ɗanta tunda shi yanzu tunda ta zo da yara za ta kula da su ya san wani lokacin da zai same ta yadda yake saboda tana cikin yara kuma shi ba ta wannan izinin da haka ba zai yi ƙorafi daga baya ba an fahimta ko?
Salamu alaikum kamar da aka bayyana cewa wajen reno mace ta fi dacewa to idan mahaifi ya rasu wane ne ya fi dacewa ya rike dukiyar shi yaron shin ita mahaifiyar ne ko kuwa dangin iyaye don dangin sa ne na wurin uba
ita yafi cancanta ta rike ba an ba ta wulara yaron ba gaba ɗaya da yaron da dukiya wanne ya fi muhimmanci
assalamu alaikum malami yau da yamma a labarun muran amurka akwai malamin da aka tambaye shi kan dokar da dan uwa Ahmad Sani Yaman Bakura ya kafa a zafara akan cewa duk musulmi in an kira sallah wajibi ya rufe shagonsa ya je ga sallah sai ya ce wai wannan bai halatta ba shi yanzu malamin kina wai wannan bai halatta ba wannan doka ne kawai kasar saudiya shi ne kuke son malami ya magana
shi malamin jini bai halatta ba ni ba san ko wai ba amma dai wannan wani ne firme ne ce bai halatta ba sallan dai wajibi da nassin faɗin Allah ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a zakiyin lafazin warka'u fi ilal amr karkashin wannan imam al-qurtubi yake malamai suka wajabta sallar jami haka ibn kathir cikin tafsirinsa yawanci malaman mu sai ga wani lokacin sun fake da malikiya amma ba sa karanta littattafan malikiya yanzu mai kila ya karanta ne a wani jami na malikiya ko waɗansu littattafai na malikiya an ce sallar jami sunna ce mu'akkada ba ma manta da cewa aljami da kamul qur'an na alqadi abul ana abunan na shi al-qurtubi din nan dan malikiya ne kuma bangiya sai ga malamai sun kafa hujja da wannan kan wajibin jami kuma kadara duk ma malikiya sun ce ba wajibi bace ba manzon Allah ya tilasta sai ayaya shi ya rima makura bai ce ma zai yi doka kawai da kin mutum kawai ne manzon Allah sai ya san rakin zuwa rana in sa ayi kiran sallah a zo ba kullaci kuma in sa ayi kama in ce wani ya yi jam'i din ya zama liman ne in tafi gidan waɗanda ba sa zuwa zai yi kona gidan manzon Allah ya ce abin da ya hana in yi haka saboda mata da yara da suke cikin gidajen dan su jam'i bai wajaba a kansu amma ba dan mata da yara ba da wata rana sai na sa wani jam'i ne kuma in bi gidajen duk wanda bai je jam'i ba in kunna gidan wuta dan Allah wannan sai mutum ya ce amma akwai mutanen da malaman da yanzu ku sani malaman akwai da malaman da yanzu gwamnati da take amfani da su da aka yi shari'a sun je Kano ba a yi sati biyu ba suka yi taro suka zazzage mu suka yi mana zagi na ƙarfi irin zagi da ɗan kamun cewa mutane a kasuwa duka wannan bai su sati biyu ba an nan za a rage kun jigo to waɗansu malamai ne da ake amfani da su ya za a kare shari'ar musulunci an ɗauko ɗaya daga Maiduguri ɗaya daga nan garin Kubanci ɗaya daga Wuri ɗaya daga Kano akwai kuma wani daga Kaduna sun je Kano sun yi wannan rashin mutuncin kafin nan garin da sun je sun fita sun yi mai zage-zage a sassa ko kuma sun zo sun yi wani program a gidan rediyo duka bai fi sati ba live suka yi na hannu da yawa abinda suke son tabbatar a Najeriya a gidan Ash'ariya za a yi ko za a yi shari'a sai wannan za a yi in kuma za a yi shari'a dole malikiya ka dakara aiki da kowane irin hadisi ko aya sai in abin da ya dace da malikiya dan Allah wannan wani shirme ne wannan kada ba magana ko ta malanta ba to duk wannan an yi amfani da su ne yanzu ana amfani da su da wannan damar dan saboda ya za su gadar da musulmi rabuwa ba ta kai wani abu da ya kusantar da musulmai da juna saboda wannan shari'a duk bambancin da ke tsakanin ko izala ko tariqa ko tariqun kan tijaniya da kadiriya ba wani abu da ya taɓa kusantar da mutane da aka zo kusa da juna kuma da ne aiki da shari'a da shi ne su makiya shari'a suke ganin cewa in an ci gaba a haka shari'a za ta ci nasara amma bari su ƙirƙiro waɗansu mutane da za a ba su kujerun Makka da na Umara su fito su yi zage-zage su zage waɗansu malamai idan an rama shi kenan auren har Kano aka ɗauke su suka je don saboda sun ga irin nasarorin da ake ci a Kano je su yi hayaniya da wannan har suka zo ƙarin mu ce musu komai ba har suka zo ƙarin to irin su ne za ka sun zo kuma sukan wannan idan Allah dan gwamna ya ce shikenan da an yi sallar nan kowa ya rufe me abin da ya saba addini kuma yanzu irin waɗannan malamai idan ka tambaye su wani waɗansu azzaluman masu mulkin a cikin doron su kuma ya rubuta su ko ba za su ce komai a kansu amma kullum wanda yake kokarin aikin addini shi suke cin junan sa suna masa sun sabula daga baya kullum abin da ake so a gano wani kuskure a ce ai zanfar ma an yi kaza ai zanfar ma an yi kaza sun manta da cewa mutumin nan da masu ni bane ba ina ba dan bayyana to dan Allah irin wadannan maganganun idan an ji su a rido ka rinka hasar maganar sallan jami'i wajibi da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alqur'ani ne kuma Abdullah dan Mas'ud baya da radiya amma ake saukar shi wani rike ka fada su dama wani rike ka fada su hagu har sai an ji an tsayar da shi a cikin sahu wannan ya tsaya ya sallan jami'i yana cewa law taraktum sunnat nabiyikum la zalaltum wallahi in kuka bar sunnar annabi ku za ku halaka yace domin sunnar annabi abin da yake nufi da sunna nan wajibi Abdullah dan Mas'ud na
assalamu alaikum wannan na san a da hankali dan uwa ne dangane da wani lokaci wasu abubuwa sun faru a wani tarayya ana bukatan wani abu kuma a misali ce madara ko poverty alleviation da sauransu to sai ga yan uwa da suke aiki a wani wurare sun yi shiru ba sanar da yan uwa ba lokaci guda kuma wanda suke abokan zama a wannan kasa sanar da yan uwa lokaci guda kuma ya zama na anjan ma mai abubuwa in saboda haka yake ba da sanarwa kan cewa in zai yi lallai akwai koyon sana'a da mutum ya tsoke ya je da fasfon ne guda uku wurin NDD wanda ke digiri da wanda ke HND duk su je in sha Allah karin akwai magana da ake kai a yi ba
Allah ki taimaka wannan sanarwa ce ta aliki kawai da zan yi anan guri shi ne a sakacinmu yana da yawa to amma kuma akwai laifin gwamnatocinmu a jiha da karamar hukuma yadda dabi'ar mu take da jin rediyo ko da mun kiyayi da yake ko da tamu a daji za ka yi da rediyo a makama to duk wani mai muhimmanci irin wannan iya to gwamnati ta fito cikin rediyo ta faɗa mutane dan mai amfanin kafar watsa labari ne a rediyo da talabijin dan a wayar da kan jama'a to an gwamnati take karamar hukuma ko ta jiha abin da ya kamata a yi kenan a yi tayi abin campaign har mutane su fahimta yanzu kwanaki aka zo ana magana tayar da hannun jari tayar da kamfanonin gwamnati da waye dukkan mutane ma ba su san abin da ake ba sai in cikin dari na mutane ba su san ma ana wannan ba kuma ya za a yi aiki za a yi to amma a kowace jiha ba akwai ma'aikata ta harkokin kasuwanci da masana'antu ba haƙƙinsa ne irin wannan su rinka tsara na program a radio da talabijin dan wayar da kan mutane ba haƙƙinsa ne ma su rinka tsara seminar suna kira mutane suna wayar musu da kai ba amma duk ba za a yi ba da haka idan mutum idan gwamnati ta fahimci jama'arta suna da duhun kai da yawa to ita ce za ta wuce wannan gata don wannan shi ne gwamnati ri'aya din aka baka kenan na mutane Allah gane da
assalamu alaikum wannan dangane da hadisin da aka karanta to sai mutum ya ga cewa kamun matarsa ko kuma kanwar matarsa ba za ta yi ɗaukan nauyin ɗansa ba sai ya je ba da wasiya kan cewa in ya rasu kaninsa ya dauki rainan ɗan ƴaƴansa sun wannan wasiya za a yi cika ta
ba za a cika ta ba a ganin sa da shi kadai dan haka ba za a aiki da wasiyar sa muna nan kan hadisin manzon Allah alqala bi manzilatil ummi in ba ta da wata tantanta saboda wani abu to sauran auliya wal umur suna nan sune za su zauna su yi maslaha to ai ba ta tantanta ba saboda tana da mugun hali saboda tana da kaza saboda tana da kaza saboda wannan sai a hana ta sai a bawo kamar yadda muke gani alaikum assalam wa alaikum assalam ka'ida wanda ake bi jam'i shine dukkan mutumin da ya tabbata musulmi dukkan mutumin da yake musulmi ne kuma ya iya sallah wajibi ne mutum ya bi sallah amma in ka ga baka bi mutum sallah ba to ka cire shi daga musulunci kenan zuwa wajen musulunci to anan kuma malamin suke cewa man sabata imanuhu bi yaqin fala yuzalu minhu illa bi yaqin dukkan mutumin da imanin sa ya tabbata ta fuskar yaqini to ta hanyar shakka da su wasu kuma ba za ka kore masa imanin ba domin shakka ba ka koran yaqini sai in kana da yaqini tabbas na ya fita daga musulunci to kuma wannan kai ka san irin hujjar da ka tana da za ka faɗa Allah cewa na ƙi mun wani sallah dan ya tabbata kafin dan yayi wani aikin sako ba kafirci bane ba dan yayi wata bid'a ba kafirci bane ba don kafirci din wato sai kin mutum ya yi ya atakadu annahu kufur yana itiqadin abin nan kafirci ne kuma duk da haka fa altuhu wa ana akhtaru na zabe shi to wannan ba tawulin da zaka masa ya kafirta amma ya iya fahimtar wani abu yana tsammanin daidai ne ba daidai bane iyakacin ilimin sa kenan iyakacin tarbiyyar da aka baka a gidansu kenan ko karkashin malamin sa kai da ka fahimci wannan abin kuskure ne kafirci ne ba ka da daman da zaka ce wani ya kafirta dan ya kudurce wannan har sai ka gamsar da shi da dalilai na shari'a cewa abin nan fa da ka kudurce kafirci ga aya ta kaza ga hadisi ga kaza ya yadda ayar haka take nufi ya yadda hadisin haka yake nufi amma duk da haka ce zan ci gaba da yi tunda a gidanmu ana yi to kaga wannan ba tawulin da zaka yi masa ba da zaka bi shi sallah amma duk mutumin da ya rike abin da yana itikadin daidai ne kai kuma kana ganin kuskure ne ka kawo masa dalili bai yadda da dalilin da kai ka kawo hadisi bai yadda da fassarar ka ba kai ne kai bai yadda da kai ba amma ya yadda Qur'ani gaskiya ne hadisi gaskiya ne amma bayanin da kai masa ne kai bai yadda da kai ba rashin yadda da kai ba ya sa ka fita kai dan kai ba kai ne addinin ba to wannan shine rikicin da dama daga cikin uwa ba su fahimta ba a cewa mutum in ya shiga musulunci ya shiga kenan ba abin da zai kafirta idan haka ne na ba ina amfanin babu radda da sai a sauke tun babu radda rikicin Bukhari ko wadansu da tafai tun daga littattafan hadisi zuwa littattafan fiqh to amma nan dai akwai abin da zai iya kai mutum waje amma abin da ake nufi shin yayi shi bisa ga ilimi ko bisa ga jahilci dai kenan da yake bisa ga ilimi shin ya fahimci daidai cikin ilimin ko ya kuskure wajen fahimta da yayi ya fahimci daidai wajen kuskure shin yayi wannan abin yana mai zaɓin sa ko kuma yayi shi bisa ga kuskure tukul da baka ga mutumin da manzo Allah ya ce ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa nan ne ubangijinka wannan kalmar zahirin ta imani ta ko gafirci amma manzo Allah bai ce ya tabbata ba sai ya akhfa min shiddati al-farahi farin farin ciki yasa har yayi kuskuren magana ba haka yake nufi ba haka sai riga ka fada ko mutun ya fada a matsayin an tusa sai irin yadda aka tsare amma duniya sai har sai dai fada bakar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin maganar da yake in zahabin sa ne ya fade ta ya kafarta da yazo fada manzo Allah ce ko gobe suka dawo maka sake wannan ita ta ba ko أو تذكر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. قالوا ما جيت تكلم بخاري وانت ورم تجساد متوه أكيد أنت إن دامتو كتوش جواتا كوني توكر كتوكا كتوك واتا كنتم لو من نايوا الله ليه فند إن يسا مئيكو أكي نازي من عذاب الدبيوا ونبا wannan abin da yayi imani ne ko gafirci gafirci ne amma manzo Allah bai gafirta shi ba saboda ya jahilci ne ya kudura ta ubangiji ya yadda Allah shine al-khaliq shine ar-raziq kuma zai iya kawo mutum ya masa azaba amma ganin sa in an sa ka kabari ne kawai zai iya maka azaba ai ya irin wannan kenan a jahilcin sa yana ganin in aka kone tokar aka yada a cikin tawaya suka ba an bai ubangiji aiki ba zai iya harhaɗa shi ba manzo Allah ta ba'a tafi shi ranan tashin kiyama ubangiji ya tambaye shi me yasa kai wannan yake khashiye kuka ya rabbi to ran ka yasa ne haka ubangiji ce je kana gafarta maka dan Allah idan muka mun irin wadannan ga sunan hadisi cikin Bukhari da Nani kaga ba za mu dauki mu gafarta mutum daga adana sai ko da ya fita kalmar kafirci kin zama nan wasu dake suke cewa akwai lazimul mazhab akwai mazhab akwai lazimul qawl akwai qawl zance idan kai ko da zancen kafirci na la yalzamu minhu annaka kafir baya mun cewa kai kuma ka zama kafiri idan kafiri ya iya zuwa ga shi zance kafiri ne kafirci ne a karan kanka shi zancen kafirta shi kai kuma baka zama kafiri ba saboda me imma saboda jahilci imma saboda me kuskure imma saboda me wata fahimta ta ba daidai ba an baka wata aya a rubunce da sauran abubuwa masu yawa zahirin abin yana nan sunan shi kafirci amma akwai bambanci tsakanin wanda ya faɗe shi da kuma shi zancen kansa ina bada gumbarinta wannan matsala ce mai tsauri da haka ibn taymiya yake tsara da dan sayan bid'a yace abin da ko kudurci a zuciyar ku in ni na kudurci na kafirta yace domin ni ina da cikakken ilimin cewa abin nan kafirci ne in na zabe shi zuwa zama kafiri yace amma ko ba zan kafirta ku ba dan har za ku wata rana a idan ku da suna yayi mu bita ku yana da jahilci dan bid'a ke wannan muqabala da su kan wannan yace inda ne na faɗa na kafirta kaulan wahida yiza matsalar jin sallah wato yana da daga cikin abubuwan da suke da tsauri sosai da sosai mutane akwai waɗanda suka yi sakaci da yawa ko suka zafafa da yawa kuma shi al'amari yana zuwa ɗauke shi tsakatsaki dukkan mutumin da ya zaɓi kafirci ba ya yadda kafirci ne zai yi zaka saurare shi a cikin jin sallah kamar ka san wasa kai amma dukkan mutumin da yake da shubha da ya gino a kai kansa bai waye ba ga matsala an yi masa bayani bai gamsu ba dan yare ne wanda ya bayani ko dan wata subha mai karfi da wani daga gefe guda yake baki kai ka ce wani yace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib zai mutu san gurin ga su Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya anni qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah ka fadi kalmar shahada kalmar da zan tsaya ma da ita gaban Allah sai sa Abu Jahl suka kalle shi a targaba an millata Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin iyaye daga kan ni ya yadda kuma manzo Allah sunan fa al-amin tun kafa matokan masa da wahayi amma ga wata su buha da ake baki iyaye daga kan ni iyaye daga kan ni kan sai me yace yace kina kan addinin Abdul Muttalib addinin iyaye daga kan to balla tsayan zaka wazi kuma ga wani kai kana kokarin gina sunna wani na kokarin gina bid'a sai kana kokarin dafa mutane kan Qur'ani da hadisi wani na ba su labarin mafarki an yi mafarki da wani ayi ga aljanna ke sa mutanen asalan za a ga mutane da yawa suna san Allah suna san manzon Allah ba da ingan suke bid'a ba ribata su akai waɗansu malamai suka gani raunin ta ya musu tasiri shekarun malamin ya yi musu tasiri abin ya musu girma akai a ce wani kuskure ga shekaru ga rauni ga kandiri ya rike a hannu abin ya ba yanda za a ce wani ƙarya yake amma sai an daɗe yanayi za su gane a yanzu dan Allah tun daga lokacin da ake da'awar suna zuwa yau suna don cigaba take ko rabuwa take ana samun cigaba to wanda yake samun cigaba kuma sai rigima duk wanda ka zace a tashi rigima a kasuwa a kona ko ina yana da kanti a wajen mun san kwaya ne yana jin haushin mutane kan tun kafin kama sai zo sa a yi rigima dan aibe to haka yanzu duk inda ana neman rigima zaka samu mai bid'a ne dan ya san kaso ta bata ce amma mai suna ba wancan rigima sai dalili sai Qur'ani sai hadisi hatu burhana kullu kuntum fadiki ina magana tun ba a sauraron cewa addinin ya rana addinin ya rana an zo ana sauraron tun ahlus sunna ba su da matsayin da za a ji su ko a radio ko a television kullum idan ka bude radio daga safa har yamma daga kafin da la'ilu sai ka ji shiriya da bid'o'i har aka zo ana sauraron ahlus sunna to wannan ba shi da bane ba to me kuma na cewa sai waɗansu su zo sai an yi zafi sai an kafirta wani sai an ce wani ya fita daga musulunci Allah fa zai tambaye ka mutum nawa ka fitar daga cikin musulunci zai tambaye ka nawa ka shigo da su amma dan sai kuma suna nan wurin aikin su kawai shine duk wanda ya saba wata kaida ta sa ta yi wallahi lokacin mas'ala ta fice wani zaka saba masa sai ce kawai ka kafa a cikin irin waɗannan ɗalibai waɗanda suka je daura ba daga nan gurin daura da ake a Maiduguri suka je daga nan Bauchi suka tafi har suka gama daura ni da ni suka nemi alfarma su shiga daura ɗin kuma malaman da suka rusa ke koyawa malaman Madina ne har da limamin masallacin Quba farko masallacin da Annabi ya sallah ma kafin ya je masallacin sa awwalul masjid al-qudus ala taqwa min awwal yawm amma tare da haka idan suka ba ka bin musalla har suka dawo suka za iya koyi ilimi a wurin mu amma mun kafare ne ba za a bi musalla ba mu kafare ne ba za a bi musalla ba amma dai ya halatta in mun sallama dan kar su dan kar kar mu gane su dan ansa sama sama eh amma dai ba za a bi musalla da mu daga mun halar ba wanda ba daya ni ne kafirtu mu ba ma cikin kungiyar su ne kawai Allah rufa mana shi irin wannan duk wanda yake dan Allah za ga Allah ya fahimtar da shi daga baya amma duk wanda yake ne mori to haka zai mutu a kai amma duk wanda yake da ikhlasi jahilci ne wallahi yau da gobe da gobe ranar zai gane Allah ganar da karshe ko tambayar karshe ita ce tambayar da kuka yi cewa idan mutum ya tsotsi maman matarsa kuma har ya haɗiye shin ta zama haramun gare shi zance mafi inganci bata zama haramun gare shi ba amma dai mafi kyau kare ta in dai ya riga ya san kan mamanta idan ya tsotsa ruwa zai fito gare kyaneta wannan shine abin da ya fi dace amma dukkan malaman mazhaba guda hudu din da Imam Abu Hanifa da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi da Ahmad ibn Hanbal duk sun nuna cewa idan mutum har ya zo yana wasa da matarsa ya tsotsi mamanta kuma har ya sha kuma takarrara minhu har haka ma a ce ya maimaitu ba to dai bai ba duk da haka suka ce tana nan bata zama muharrama ba, dan saboda sun kafa hujja da hadisan da suke cewa innama ar-rida'a min al-maja'a. Shikenan na jawo ku bashin ku hankali ya kwanta. Abu na karfi shine wato wannan asusu na mai albarka, kamar yadda na faɗa muku tun ajiya an fara waɗansu ayyuka daga jiya, kuma akwai waɗanda ake sa ran yi na kusa. Bayan za ka dan cikin tsarin ayyukan da ake so za a yi na horar da samarin mu dangane da sana'o'i kamar kanikanci, kamar abin da ya shafi gini, kamar kwamfuta, aikin kafinta, aikin gyaran famfo, walda da aikin lantarki, waɗannan kwasa-kwasai guda bakwai, wato kanikanci, gini, kwamfuta, aikin kafinta, aikin lantarki, aikin gyaran famfo da kuma walda, ba kwasa-kwasai guda bakwai ba. Kowanne daga cikin waɗannan kwasa-kwasai wannan asusuwa shirye zai ɗauki mutane 32 ya horar da su, 32. Don haka samarinmu da suke son koyan ɗaya daga cikin waɗannan sana'o'i, kanikanci, aikin gini, kwamfuta, kafinta, aikin lantarki, gyaran famfo, walda da dama kasa, kuma za a fara cike muku an riga an tsara kamfani wanda za a ciki, wanda zai kunshi suna da dukkan bayanan da ake bukata daga wurinka, wanda insha Allah za a sami shi famfin ka je nan take kana tsaye a cike maka a wurin sakataren wannan hukuma ko kuma wannan cibiya ta mai albarka, shine Sheikh Mukhtar Abubakar Tafafalewa. Za a same shi a can wurin aikinsa a ministry na commerce, kamar da ke rubuce a nan, a state secretariat kenan, ministry of commerce. Insha Allah a wurinsa za a je tun daga gobe har zuwa sati ɗaya. Idan sati ɗaya riga an rufe kenan, adadin mutanen da suka fara suka riga suka je suka cike, sai a fara da kawai, ba kuma za a sake ɗauka ba sai bayan an kammala. Gobe daga azahar, duk wanda zai je gobe daga azahar zai je daga nan wurin har zuwa mako ɗaya. Idan aka yi mako ɗaya, adadin da suka samu kawai za a fara da su, ko mutum ɗaya ne ya samu za a fara da su, sauran kuma su bari sai bayan an kammala da wannan mutum ɗaya. Haka kuma in dukkan guraben an samu adadin mutanen da ake bukata za a fara da su bi izini da ana. Ina ba ta an fahimta? Yawwa. Wato waɗanda za a ɗauka su tumure wannan kwasa-kwasai su ne mutumin da ya kai shekaru 16 har zuwa 40, ma'ana ɗan ƙasa da shekara 16 bai kai a ɗauke shi ba har sai ya kai shekaru 16, sannan kuma wanda ya wuce shekara 40 ya tsufa kenan za ce 42. Kuma dukkan wanda yake son kwastin kwanar ya karatun boko ko bai ba, za a ɗauke shi a sa inda ya dace da shi, ganin shi zai sa a ga inda ya dace da shi, ba lallai ne wanda ya boko. Akwai abubuwan da kan kowa sun dole sai mutum ya boko, kamar kwamfuta, kowa sun dole sai mutum ya boko ko ya ne, amma akwai abubuwan da yake akwai bukatar ƙarfi ko da ba boko. Allah ya taimaka mana. A gaskiya wannan ba ƙaramin abu bane ba, idan har Ubangiji ta Allah ya sa maka nasara wannan ba ƙaramin aiki bane ba. Kuma ya kamata mu yi taimakekeniya da juna, ka har ma da yin addu'a cikin dare wajen cin nasarar wannan aiki, domin cin nasarar mu ne gaba daya, don shi ne abin da zai inganta rayuwar mu. Ubangiji ta Allah ya taimaka mana. Ko wani ko mafi karanta abin da za a dauka cikin sa mutum 32. Assalamu alaikum. Wata sanarwar ita ce a yau bisa tsari da za mu je gidan kurkuku domin kai ziyara ga waɗanda ke can, amma waɗansu tsare-tsare da su kammala ba cikin lokaci muka yi latti, amma gobe da safe insha Allah za mu je, kuma ana son a rinka zuwa daga lokaci zuwa lokaci. To su ƴan uwa da suka tsara waɗannan ayyuka nake ba su shawarar cewa a Maiduguri yadda muke cikin kowane azumi, idan na je tafsir nasan kai ziyara ɗin gidajen turizm guda uku da ake da su a Maiduguri. To kuma wajen tafiya ɗin, bayan ababe da ake fitar da shi kamar sabulun wanki da na wanka da sauran waɗansu bukatu na rayuwa, mukan nemi mu tafi da tufafi daga wajen ƴan uwa. Kamar nan guna a ce an ba da sanarwa duk wanda yake da tufafi da zai bayar, sai ɗaya ne, sai biyu ne, uku ne, an gane ko? wando ne riga ce hula takalmi har ma agogo in zaka bayar to mukan tara mu tafi da su. To akwai lokacin da muka tara dila biyu wajen kaya wajen sassari biyar, akwai lokacin da sun fi haka, akwai lokacin da kuma suka haka mata ma suka tara nan kuma muka kaiwa su ma mata waɗanda suke cikin gidan yarin mata. To shi ne muka yanke shawara cewa to yanzu ma za mu bayar da wannan sanarwar, ba wai ya shafi na goban ba, na goba za mu je kai tsaye, amma da wuya su iya kawo mana kayan da za mu tafi da su. Amma in an samu waɗanda za su iya kawowa kafin gobe karfe tara, ba zai hawa ne'imar za a iya tafiya da su. Amma in ba a samu waɗanda za su iya kawowa ba, daga nan har zuwa lokaci na gaba duk wanda yake sha'awar zai bayar da jaki na tufafi, sabon sababbi ko na shi da ya yi amfani da su managarta ko sababbi don saboda samu cikakken lada. To idan mutum ya ɗinka ko kuma ya ware waɗanda zai kawo, sai ya kawo nan masallacin, musamman a lokutan sallah guda biyar ɗin nan dai ba za a rasa ko malam Zakariya ko malam Awwal, ko kuma idan an gamu da malam Dawud ko malam Ibrahim Arab ko dai ɗaya daga cikin jami'ai da aka sani, za a iya ba da ƙarshe a tara su a gyara su insha Allahu a miƙa su ga waɗanda za su iya amfani da su a can gidajen yari, ko da ba a wannan ziyara ta gobe ba. Ina nufin Kofa Abuja take a yanzu game da wannan. Allah ta'ala ya taimaka mana. Daga ƙarshe kuma ɗan uwa na cewa ya kamata duk lokacin da aka sake zuwa dan lokacin da ya karatu yan agaji su daura damala dangane da junction din na cikin Safe Bank. To idan an tashi musamman ranakun da aka yi tasiri jiya da shekaran jiya, akwai tsoron kar wadansu haɗurra su faru a wajen, saboda yadda mutane ke fita daga nan da haukan wancan babban titi, kuma yawanci wadansu ba sa iya haƙuri su tsaya su duba su ga akwai mota ko babu. To Allah ya taimaka. Amma ya kamata mutum aya ta yi cewa eto haka ne, saboda haka dalla duk wanda suke limamai na masallatai ko ba da limami ne suna da makwabtaka da sauran ɗan masallatai, sa ba da sanarwar wannan tsari na koyar da sana'a ko horo kan koyar da sana'a da za a bi wa matasan, saboda kila wanda ya zo nan ne kawai zai ji, amma wanda suke sauran masallatai ma ya kamata su ji. Kuma ina jin za a iya amfani da wannan damar a masallacin juma'a idan Allah ya kai mu jibi juma'a, tunda dai ranar registration din zai kai har Alhamis da sama insha Allah. Eh, su wannan sai dai su saurari kuma wani tsari da za a yi na gaba, ka san ba ka iya kama komai ka gama shi lokaci guda, kuma sai ka ɗauki daidai yadda za ka iya insha Allah, gurguda yadda za a samu goyon baya daga jama'a, gurguda yadda za a samu nasara insha Allah. Allah ya taimaka mana.